sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Baba Yakubu Makiyar da masauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata. 17 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfil a gelin cinin Ukraine ta ce sojojin ta sun kore dakalin Russia a yankin Kharkiv a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan Ukraine din damar kaiwa ga iyakar kasar Russia. Shugaban Amurka Joe Biden ya gode wa Prime Minister kasar Girka akan jagoranci da kasar ta bayar na taimakawa mutane bayan mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine. Kane shugaban Joe Biden kuma ya bada izinin tura dakaru kasa da 500 zuwa kasar Somalia da ke gabashin Afirka domin gudanar da ayyukan yaki da kungiyar Al-Shabaab mai alaka da Al-Qaeda.
To kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar ƴan sandan babban birnin Abuja ta cafke wasu ƴan bindiga da suka addabi yankin na Abuja.
Wayannan bayanai da ke hitowa bayanai ne masu faranta rai. Mun dade muna kira ga hukumomin Najeriya su inganta hanyoyin da suke bi na tattara bayanai da tantance shi. Ma mun fara ganin sakamako.
Haka kuma za ku ji cewa hukumomin tsaro sun samu nasarar wawar wani bam da aka dana a wani babban sansanin ƴan gudun hijira da ke Maiduguri.
Ngaram sashin bom azira suka duba suka tabbatar cewa bom ne kuma abin da ya dace su yi shine su tabbatar cewa bai tashi ba kuma sun yi gasuba har sun fasa shi sun kuma so abubuwan.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin rahotannin mu. Kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sakkwato zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin Ukraine ta ce sojojinta sun kore dakarun Russia a yankin Kharkiv a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan Ukraine din damar kaiwa ga iyakar kasar Russia. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta kafa wani bidiyo da ke nuna dakarunta akan iyakar. Wani soja yana faɗa wa shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky cewa muna nan wurin. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya ce sojojin Ukraine suna gab da iyakar Russia da tazarar da bata wuce kilomita 3 zuwa 4 ba. Bayan daƙile yunkurin Russia na neman kwace Kharkiv, birni mafi girma na biyu a ƙasar Ukraine. Sojojin Ukraine sun ce sun sake kwace garin, suna kuma neman kora mayakan Russia daga inda suka kafa tunga a Izium, yayin da suke mai da hankali akan kudu maso gabashin yankin Donbas. Zelensky ya faɗa a wani jawabin bidiyo da yammacin ranar Lahadi cewa Ukraine tana shiryawa sabbin hare-haren Russia a Donbas da kuma kudancin Ukraine. A hali da ake ji kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gode wa Prime Minister kasar Girka Kyriakos Mitsotakis akan jagoranci da kasarsa ta bayar na taimakawa mutane bayan mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine, yayin da shugabannin biyu ke tattaunawa a fadar White House game da yakin da ake gwabzawan. Mitsotakis ya kai ziyara a Washington ne domin halartar bukin shekara da aka jinkirta saboda cutar COVID-19 wanda ake yi kafin yakin neman ƴanci na kasar Girka wanda aka kwashe sama da shekaru 8 ana yi, lamarin da ya haɓarar da tsohon daular Ottoman. Sai dai batun babban yakin da ake gwabzawa a nahiyar da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan yakin duniya shine fi ɗauki hankali fiye da bukin, yayin da Biden ke kokarin hada hancin kasashen yamma su matsa wa Rasha lamba ta kawo ƙarshen yakin. Yayin da Turai take neman hanyar janye kanta daga makamashin Rasha, Mitsotakis ya bada shawarar mayar da Girka dandalin makamashi wanda za ta iya kai mai daga kudu maso yammacin Asiya da gabas ta tsakiya zuwa gabashin Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin tura dakaru kasa da 500 zuwa kasar Somalia da ke gabashin Afirka domin gudanar da ayyukan yaki da kungiyar Al-Shabaab mai alaka da Al-Qaeda, in ji wani jami'in fadar White House a jiya Litinin a wani mataki na sauya salon gwamnatin Trump wadda ta yanke shawarar janye sojojin. Shugaba Biden ya amince da bukatar da ma'aikatar tsaro ta gabatar na rage yawan sojojin Amurka a gabashin Afirka domin sake kafa wani karamin rukuni na sojan Amurka mai dorewa a Somalia, in ji wani babban jami'in gwamnati yana shaidawa manema labarai. Ya ce dakarun za su fito ne daga sansanoni da ke kusa a nahiyar Afirka. Camp Lemonnier da ke kusa da Djibouti shine tungan farko na ayyukan rundunar sojan Amurka a yankin. kafin janyewar Amurka ta ajiye dakaru kimanin 700 a cikin kasar ta Afirka wacce ke fama da tashin hankali da rashin zaman lafiya tun bayan juyin mulki shekarar 1991 wanda ya rikide zuwa wani mummunan rikici da ya hada da shugabannin kabilu masu gaba da juna Kungiyar tayar da kayar bayan ta bayyana ne a shekarar 2006 inda ta yi alƙawarin kawo kwanciyar hankali ta hanyar kafa tsauraran dokokin shari'a ko kuma dokokin musulunci tun daga lokacin kungiyar ta girma tare da kai hare-hare a wajen Somalia ciki har da Kenya da kuma Uganda
Juma kaddan baba zai sake dawo da labarai amma kafin nan bari mu leka Najeriya inda rundunar ƴan sandan birnin tarayya Abuja ta samu nasarar damke wasu ƴan bindiga dake addaba yankin iyakar jihar Neja da Abuja daga babban birnin tarayya ga rahoton Hassan Mai na kaina
A ci gaba da tunkarar matsalar tsaro yankin babban birnin tarayyar Najeriya rundunar ƴan sandan birnin Abuja ta tafke wasu rikakkun masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa akan iyakar yankin babban birnin da kuma jihar Niger kamar yadda kwamishinan ƴan sandan birnin na Abuja CP Babaji Sunday ke mun karin bayani
abin da ya faru shine akwai wasu kauyukan area Abaji ana kira wurin Yaba Adaba border ne da Niger state wayannan ƴan kidnappers da bandits suna zama a wurin to sai muka samu labari to sai muka shirya da anti kidnapping namu da su local vigilantes destiny hunters muka far musu da muka samu labari to Allah cikin ikon sa da muka far musu to shine muka samu kama guda ɗaya daga cikin su kuma muka samu recovery na GPMG wani bindiga wanda bai ji gida mai sarrafa kansa daga baya kuma muka saki komawa da muka kama ɗayan ya kai mu inda wato inda suke zama cikin daji to anan suka ce muka saki far musu kuma muka saki samu AK-47 guda uku daga baya muka koma kuma muka samu AK-49 guda ɗaya da wayannan artasan da kuka gani muka nuna
kamar su waɗannan waɗanda suke garkuwa da mutanen sun muku bayanin kaɗan daga cikin lifkon da suka aikata baya
eh sun gaya mana sun ce su suke kidnapping mutane ta area Kwali Abaji da can gurin kuje sun ce su suke
kaman kun kama su ne a cikin yankin babban birnin tarayya ko a bangaren jihar Niger
eh a border ne bangaren jihar Niger amma muna sharing border ba a magane iyakan don ita Adaban da mayaki din duk kusan a hade suke eh to anan muka kan
kamar waɗannan bandit din sun zagaye Abuja akan tsaunuka da sauransu ya zuwa yanzu ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani
don mun samu labari cewa an zagaye birnin tarayyan Abuja sai muka yi organizing operation tare da duk security agencies duk muka shiga daji muka yi operation kwana uku duk dajin da suke surrounding Abuja muka fatattake su
to ko mai masana tsaro ke cewa akan haka Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro
wayannan bayanai dake hitowa bayanai ne masu farin tarai mun dade muna kira ga hukumomin Najeriya su inganta hanyoyin da suke bi na tattara bayanai da tantance shi da kuma sarrafa shi kuma mun fara ganin sakamako lalle abu ne na farin ciki na kuma yaya ba musu wayannan wanda suka yi runduna ce ta karkashin hukumar ƴan sanda ta Abuja ta yi wannan muna yaba mata kuma muna ƙara mata karfin gwiwa ta ci gaba da irin wannan dan ta ringa cikin gaba da kuma nasara ga irin wayannan ƴan bindiga karya musu lagwa da kama wanda za a kama wayanda suka ki a kama su ma harbi su ya harbi to lalle tattara bayanai da tantance shi ne zai bayar da irin wannan nasaran
Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Litinin sun mika ta'aziyya ga iyalan marigayi shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan wanda ya rasu a ranar Juma'a Harris da Blinken sun gana da Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan uwan marigayi shugaban wanda shine sabon shugaban kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa kuma wanda ya riga ya kasance mai tasiri a yankin gabas ta tsakiya da ma gaba da haka Mataimakiyar shugaban kasar ta tattauna akan ayyuka da tunawa da Sheikh Khalifa wanda abokin Amurka ne kuma amintacce ne ga gwamnatoci da yawa in ji ofishin Harris a cikin wata sanarwa Mataimakiyar shugaban kasar ta taya Sheikh Mohammed Murda bisa zaben da aka yi masa a matsayin shugaban kasar hadaddiyar daular Larabawa. Bayan ganawar, Blinken ya ci abincin dare da ministan harkokin wajen kasar Sheikh Abdullahi bin Zayed Al Nahyan. Wannan ita ce ziyara mafi girma ta gwamnatin Baji ta kai a kasar mai arzikin mai, cibiyar hada-hadar kuɗi a yankin. Tawagar ta hada da sakataren tsaro Lord Austin da daraktan hukumar leken asiri ta CIA William Barnes da kuma wakilin sauyin yanayi John Kerry. A ƙarshe, hukumomin sun ce wani ɗan cirani ɗan ƙasar China shine ya kai mummunan hari akan wani coci da ke kudancin jihar California ta nan Amurka saboda ƙiyayyar mutanen ƙasar Taiwan. Maharin ya kashe Dr. John Chang mai shekaru 52 kana ya jikata wasu mutane biyar a lokacin wata liyafar cin abincin rana da cocin Presbyterian na ƴan Taiwan ya shirya a wurin ibadar cocin da ke Laguna Woods a cewar hukumomi a wurin wani taron manema labarai a jiya Litinin. Shugaban jami'an tsaro a gundumar Orange Don Bass ya ce dalilin harbin shine nuna bacin rai tsakanin wanda ya harbin wanda aka gano shi ba amurke dan kasar China da kuma al'ummar Taiwan. China dai tana ikirarin cewa Taiwan wani yanki ne na kasar ta kuma bata yanke hukuncin tilasta wa tsibirin ta koma karkashin ikonta ba. Bass ya ce wanda ake zargin ya tuka mota zuwa cocin a gundumar ta Orange inda bai saba zuwa ibada ba ya tsare kofofi kana ya fara harbi a cocin. Dan bindigan yana dauke da kwalabe guda hudu mai cike da mai da zai tada wuta a cikin coci, inji babban jami'in tsaron.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gano wani bam da aka dasa tare da warware shi a sansanin 'yan gudun hijira da ke Dolare Camp a garin Maiduguri da ke dauke da 'yan gudun hijira masu yawan gaske. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daure Biyu.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gano wani bam da aka dasa a sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Dolare Camp da ke nan cikin garin Maiduguri da kuma ke da yawan 'yan gudun hijira a makare a ciki. Rundunar ta ce ta gano wannan bam din ne sakamakon bayanai da ta samu daga wajen mutane da cewa sun gano wani abu wanda ba su yarda da shi ba, kuma abin na dauke da na'urar ba da wutar lantarki da ake kira solar. Ko da aka je aka bincika sai aka gano cewa bam ne. Rundunar ta ce ta samu nasarar warware wannan bam din kafin ya tashi kuma babu mutum ko guda wanda ya ji rauni. Wannan sansanin 'yan gudun hijira ne da Dolare Camp na ɗaya daga cikin manyan sansanoni 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri wanda har ila yau ba kai ga rufe ta ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Alhaji Abdul Umar ya mana ƙarin bayani game da wannan na'urar bom da aka
sami a nutsuwa, a sami haɗin kai tsakanin jami'an tsaro da mutanen gari. Sakamakon haka ne yau da safe ina tashi a cikin mutanen gari, wani ya kira ni cewa sun ga wani abu mai kama da tukunya kuma da panel wanda ana tsammanin cewa bom ne. To sun yi bayani kasa goyo ba ni ma na kira ma'aikata na bangaren sashin bom a zira suka duba suka tabbatar cewa bom ne, kuma abin da ya dace su yi shine su tabbatar cewa bai tashi ba, kuma sun yi gasu ba har sun fasa shi sun kwaso abubuwan. To Allah ya taimake mu, tunda da Lore IDP kam one ne shi ya fi kowa ko ina jama'a, tunda a ce wannan ya tashi to da ana wata kuma sai a ce ga wata a sai kasance yanzu muna wani sabon labari, amma Allah ya taimake mu. Su yan bomb disposal na wasu sun cire wannan abu
an warware wannan bomb
babu shi yanzu
bai
tashi ba, warware shi ba muna da shi yana wurin mu.
To ranka dai yana kyautu zanka musu wayene ne da dasa wannan bomb din?
Eh to da mu kan mai masu mana wannan illan baya wuce yan ISIS da yan Boko Haram da ISWAP. ISWAP dai su yanzu su suke dan mu'amala da yan mutanen cikin gari, kuma muna ganin su za su sa su zo su sa wannan abun ta tsalakin katanga ina kusa da mutane ne na zai tasiri in ya tashi.
To war mataki aka dauka dan ganin cewa babu wani bomb da aka boye argashin kasa wanda iya tashi daga baya idan an bar wurin.
Yanzu nan suka dawo sun tabbatar cewa wannan kwaya ɗayan ne, kuma babu wani a wurin, kuma dai jama'a an sanar da su cewa sun sace ganin wani abu mai makamancin haka su sanar da mu.
Kwamishinan ya ce akwai kuma wasu da suke kokarin tada zanga-zanga a cikin garin Maiduguri sakamakon abin da ya faru na batanci ga manzon Allah, amma sun murƙushe wannan lamari.
Zaman da muka yi dukkanin jama'an nan na bada zayyana sun yi alƙawarin za su koma su sanar da mabiyansu da masu goyon bayansu akan illar tara tarzoma, kuma cewa ba za a tara tarzoma ba a jihar Borno. domin ka sami matsala tunda kwanan nan muke tare da cikin babban matsalar mu ta ɗan Boko Haram.
Commissioner ɗin sandan jihar Borno kenan Alhaji Abdul Umar take bayani game da abubuwan da ke faruwa a bayan ƙasa da kuma harkokin tsaro a jihar Borno. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-40-60. Sai kuma kiro har 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. A nan Washington DC a wajen mu na cewa karfe 1 da kusan minti 16 na dare. Yanzu kuma sai
saka mai wuya.
Mun san da ba don problem ne a kujera ba, ba da yanzu ba ma a yanzu nan kamar da kasa
polbia rashin shi a kamar da mun ci gaba fiye da haka. Kasan cewon shi ne samu hukuma,
amma alal ruwan shi da ba shi bane da kai mulka ya mutse da
kai. Shekara 25 a rijiyoyin mulki a kamar ba ta bayani.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai waya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC.
Assalamu alaikum, sunana Zuwaya. Gaskiya ban wajin daɗin mulkin Kurmiya da yake yi a ƙasar nan, domin ya mayar da mulki ya zama kamar sarauta. Fiye da shekara 40 mutum na mulki shi ɗaya hakan nan, ya ki bari 'yan baya masu tasowa su masu ɗauki fili. Da ƙasa nan na nan dai ba ci gaba, dishashin ba min da nan duk sai kashe-kashe, mace-mace, yaki na yau daban na gobe daban, abu ya kasa ci gaba. Shi kuma ya ci sauka ya bar wa 'yan baya. Hakan nan gaskiya bai dace ba, muna buƙatar canji.
Ni ne Garba Abubakar wanda yake jam'iyyar ɗin RDPC. Aikin da mai shugaban ƙasa Fulbe yake yau shekara 40, abubuwa da yawa da ya yi ya kyautata mana, kuma ya gyara wasu abubuwan da suke nema su faci. Bayan haka da akwai kin san cewa duk abin da mutum yake da ku za a samu ɗan kuskure a ciki, amma an ka duka lura aikin da ya yi mai kyau da gyaran da yawa kamaru suna nan da yawa. Muna fatan Allah ya ci gaba shi ƙarfin gwiwa da kuma fasaha na gyaran sauran aikutan da yake gaban shi, gyaruwar hanyoyi, likitoci da sauran filayen wasan bol da kuma makarantu da duk abin da zai taimaka wa al'ummar ƙasar Kano. Assalamu alaikum.
A kwanan baya da naje Kamaru na samu damar ɗaukar wannan shiri na muhawara ta musamman da muka ɗauka tsakanin 'yan siyasa guda biyu da suka san Kamaru cikinta da wajenta, wato Alhaji Rilwan Sharubutu na jam'iyyar CPD a mai mulki ta shugaba Falbiya, da kuma Ali Danash na jam'iyyar Adawa ta SDF. Kuna biye da mu, kun ji mu, mun kwana biyu muna tattaunawa yau a cikin shirin. Za mu duba shin akwai demokuraɗiyya a Kamaru, duk mai son buri ko kuma duk mai buri na siyasa za a ba shi damar ya cika wannan buri ɗin. Sannan kuma ana ganin shugaba Paul Biya da kansa ba tare da an matsa shi ba zai iya sauka daga wannan karagar mulki da ya daɗe a kanta ya bar wani ya hau. Bayan haka ya Kamaru za ta kasance bayan shi Paul Biya ɗin ne? Duk wannan na cikin abubuwan da za mu tattauna a cigaban wannan muhawara da muka kawo muku daga can birnin Douala na Kamaru.
Wane ne kuka tsaye da aka kwace mushi?
Shekara 1992 muka tsayar da John Furundi, shi ne
chairman. Ya kai kasan ya ci zaɓe ne?
Na cikin jama'iya, kuma na cikin ƙungiyar da aka haɗa a ƙarƙashin shi.
Amma kuna
aka saka tarayyar 'yan adawa ne suka yi, wato ba su fito ƙarar sun nuna cewa tarayya ba ne shi aka tura shi aka ba, amma ƙasan ai tarayyar 'yan adawa ne suka yi. Shi sai kasance shi ne ciwon na zaɓe.
Ana kuma shafin ba? Ba
ka kuma ya masu shafin. Yanzu aka juya aka cire alkali wanda je karanta wanda ya ci, aka cire shi, aka saka wanda je ba mafur da mulki. Nawa ya cire a ciki? Biyu ne. Kaso 39 Paul Biya ya ci, John Furundi da bishi da kaso 37.9. Tun daga nan sakin haka, ɗan ba sake.
Kana jin na ina ya zai suke.
dan jiya ne kai dige da wata kara wanda yake ta kankan ba yanzu yake ci cikin 12 samu kwafi
yanzu ajiya ba magana tunda su da ba
alhaji Ridwan kana ganin za a iya kai wani lokaci da Fulbiya zai aje mulki daga kashin kanansa ya bai wani dama ko ko dai kamar da su alhaji Ali suke faɗa ce ya mutu akan kare da mulki
shi yake kokari yanzu
yayi
tunda shi ya ga cewa ya riga mai yanta
kana
ji da kai ana shirin wanda za a ba wa yana nan sun san shi amma ba wai ki ba su ba su san sunan shi ba
amma ka yaje su bi da zahiri a zuciyar kamar ta da cewa kai dan gaskiya ne shugaba ko biye zai aje mulki nan ya koma gefe ɗaya da ransa da lafiyarsa
zai aje
ya bada rajin mulki nan
ga wani kafin lokacin ya aje in dai bai mutu ba zai aje
nan da shekara nawa
yato yanzu shi ake shirin yanzu
a rajin alika da Fulbiya zai sauka a ga kamar ya Fulbiya kan baje ba da mutu ba domin duk aikin da ya yi saboda tabbata mulki ka gode mutu a kan mulki domin yin rashin gaske
ne yasa ba zai bayar mulki ba
baje bayar ba domin ya bayar kam da ran shi za mu kama shi a shari'a
amma
yanzu baje yadda ba Fulbiya ba zai da mi
a kan ne da mu shari'a ne zai mun ke zargin shi da aka ta
Fulbiya ya hada juyin mulki na ƙarya wanda ta kai shi
da kashi
al'umma ƙwarai da gaske
wancan tun na farkon Ahijo?
Bayan Ahijo shekarar 1983 ba gaskiya ciki saboda a share
arewa da aka yi ruku a gurin kwakwau
na biyu ya yi yanka ƙasa saboda ya samu ya mallaki ƙasa yadda yake so
ba gani ya don shugabanta
na uku ya canja sunan jama'iyyar wato UNC ta koma FDPC
to wannan ko ya
ce mele ya to wannan ko digo daya da yake canjawa wato digo ne shi yake cewa duk wani shugaban jama'iyyar wannan jama'iyyar shine zai tsaya takarar shugaban kasa shi cilo shi kadai
me ba daidai ba ka abin ya faɗa
wannan ba daidai bane tunda an lokacin zabe ana fatan cewa duk wanda zai tsaya amma ga abubuwan da zaka yi takardun da zaka fada ka zo zabe shi ma Fulbiya sai ya hada wannan takardu
alhaji Ruwan da Allah ya mana yawancin rai akwai mutuwa akwai dole wata ranar Fulbiya kamar mu dukkan mu zamu mutu
haka ne
ya kake ganin kamar bayan Fulbiya
eh to yanzu dai kamar bayan Fulbiya mu mun san ba don Fulbiya ne a kujera ba da yanzu ba ma a yanzu nan kamar da kasa guguwa ne yake tafiya a duniya
kana jin duk kamar ba wanda zai rike ta sai Fulbiya
a yanzu fa da sai dai a sake salo
amma na ji kamar kana son ka ce da ba Fulbiya ba ne
a yanzu na ce ba ba shi da ba rushe yake da rike da kasa da muna cikin yaji yanzu a kafan ba wai sai da
wani yaki
ko da wani kasa ba kana gana da kyauta kasa shi ba
abin da ke shi yaki tsakanin yan kamaru ko kusa kamaru da
kasa kasan da wani kasa ma da kuma yan kamarun ma ya iya tafiyar da mutane su zauna da
ya iya tafiyar da su ko ya iya danne su
ya iya tafiyar da su tunda in duwara bi da tashi zuwa kamar wannan an san da za a magance shi ya sauya zauna nan kada ya kare ba mai ya tafi wani waje
ya iya tafiyar da su ne ko ya iya danne su
sai wannan ne magana za a iya danne yan kamar ba an kamar kuma ya iya danne wa wasu al'umuran kwarai da gaske
ya kace ya ganin kamar bayan shi bayan Fulbiya
kamar kam za a dan wahala kadan domin abin da ya haddasa ba karamin abu bane kafin a warware shi
kamar me
a samu
kamar me bayan abu ɗaya ko biyu da ya haddasa ne zai kawo matsala bayan shi
Fulbiya ya ba ma yan uwan shi dama sun sati kudade masu dubu yawa kasan Kamaruna
yawa wannan ya kawo ne da maganar cin hanci da rashawa akwai ta a Kamaru
so ina ga shekara uku mu kai muna fitowa na farko wato da ana ba da lambar yabo ina ga da ba wanda ya taɓa samun lambar yabo tun har yau muke fitowa na farko a cin hanci da rashawa
Kamaru din
Kamaru
a tsakanin kasashen Afirka
a kasashen duniya ma
a duniya duk kamar
da kuma duniya mu muka fito na farko transparency ta fitar har yanzu muna da shi
ko na yanzu ya kuke faɗan wannan ko a tsarin
ta kasa na biyu a ni ba yau ba kai ne ke buga na biyu Fulbiya rashin shi a Kamaru da mun ci gaba fiye da haka kasta ce wani shi ne samu muka koma
amma a lai ruwa yanci da ba shi bane da kai maruta ya mutse da ta
yi shekara 25 a yanzu yayin mulki a Kamaru ba ta bayaji ba
lokacin a yanzu daban ne lokacin yanzu
daban ba ta bayaji ba
ne bambanci
ba ta bayaji ne kamar ta kare girma ne ko ne ta zama kankani
duniya ya sake lokacin haijo shi kadai ne ke mulki ba
yanzu fa
ha yanzu ba shi kadai bane
ya gobe ya zama prime minister a wani lokaci da prime minister
ana saka zabe
ba ministoci
wanda ya kada shi ya kada wani ya kada wani amma lokacin haijo kai ba kai magana UNC ba saka fara gidan kiyayi sai da UNC
yanzu akwai yancin fada albarkacin baki a Cameroon
kabo da radio sun fi dari biyu
ana barin mutane
da sun ga dama yanzu aka na san hawa zagi Paul Biya ni duk ba wani wanda zai tambaye ni komai
yanzu mutum ya sai shiga radio zagi Paul Biya yanzu a Cameroon
na ce maka ko barin bude Equinox su ne na farko shi ya sani
haka ne da ni ana zagin Paul Biya ko na za shiga
eh
a zagi Paul Biya akwai zagi
na koda koya ba masa
yi akwai zagi da ko mutum din kai mishi kamje iya kai tsara amma a zage shi dangane da irin aikin da yake yi a ce bai daidai ba a ce yayi zalunci a ce yayi haƙinci a wannan guri a ce yayi kabilanci a wannan guri a ce yayi kaza a wannan
guri sai bai da tambaya idan aka tuna ayyukan da ahijo ya shekaru 25 da yana mulki da gina kasar nan titina asibitoci makarantu idan ka kwatanta shi da na Paul Biya fi sai da ina tambaye ka ba matsayin ka dan adaba ba matsayin dan Kamaru wa yafi aiki a cikin su na kyautata ma jama'a
a gaskiya ba tare da na wani bincike ba zan ce maka fuwa ayyuka ne fi aiki ayyuka ya aiki da
kuma ga mun su daga cikin manyan ayyukan da ayyuka yi
manyan makarantu wanda shi wannan yake faɗa na ga ayyuka ne buɗe su inam polytechnic eric na makarantar
diploma manyan hanyoyi ka
manyan hanyoyi aiju ne ya hanyar jirgi daga Yaounde zuwa Bamburi aiju ne ya hanyar jirgi daga Douala zuwa Yaounde aiju ne hanyar da ya tashi daga Douala na haye isa Bamindan inda yake fara aiju ne hanyar da ya tashi daga ne isa Bafusa
manyan makarantu manyan asibitoci
manyan asibitoci aka dauka aiju lokacin muna da manyan asibitoci kamar guda hudu ko biyar
wanda yi a rajin rana kayar da cewa a hijiya fi aiki ya fi fulbi aiki
to madalla to jama'a ƙarshen wannan shiri na yau kenan sai rana wace idan Allah ya kai mu sai mu zo mu ci gaba da kamuku ci gaban shirin inda za mu yi tambayar shin tsakanin Ahmadu Ahijo marigayi tsohon shugaban Kamaru na farko da kuma shugaba Paul Biya da ya gaje shi wane ne ya fi samar da abubuwan more rayuwa a Kamaru din sannan kuma mutane suna iya sukar lamirin shi Paul Biya din akwai wani misali da aka bamu na wani mutum da aka daure wajen ya ce Paul Biya yana ciwon kai duk za ku ji wannan bayani a shiri mai zuwa yanzu ka madadin bakin namu Alhaji Rilwani Sharubutu da kuma Alhaji Ali Danash sannan da wakilin mu na Kamaru din Awal Garba ne ni Ali Mustafa Sokoto a Washington DC mun bar ku lafiya
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice
to sarfila a takaice
a jiya litinin Ukraine ta ce sojojin ta sun kore dakarun Russia a yankin Kharkiv a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan Ukraine din damar kaiwa ga iyakar ƙasar Russia ma'aikatar tsaron Ukraine ta kafa wani bidiyo da ke nuna dakarunta akan iyakar wani soja yana faɗa wa shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky cewa muna nan wurin wani babban jami'in tsaron Amurka ya ce sojojin Ukraine suna gabda iyakar Russia da tazarar da bata wuce kilomita 3 zuwa 4 ba a hali da ake ci kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gode wa Prime Minister ƙasar Girka Kyriakos Mitsotakis akan jagoranci da kasarsa ta bayan ya taimaka wa mutane bayan mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine yayin da shugabannin biyu ke tattaunawa a fadar White House game da yakin da ake gwabzawan
to madalla a gaishe ka masu sauraro anan maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka dan za mu kawo muku wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin ƴan ƙasa da hukuma kafin mu sallama na muna miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Ali dan Nagari wanda Allah ya yi wa rasuwa a daren jiya wanda za a yi jana'izarsa in an jan kaɗan da hantsi da ƙarfe 8 na safe wanda za a yi jana'izar a unguwar Iyayari da ke garin Haɗeja a jihar Jigawa Allah ya ji kansa ya kuma bai wa iyalai haƙurin rashi domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu sai a zirchafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com yanzu a madadin Baba Yakubu mai kirdita na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol Mr. Phil Hashin Gumel da shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum